والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول لك الله سبحانه وتعالى cikin ikon sa rayuwar mu ta iso wannan rana ta asabat da muke yin darasi a wannan littafi na al-wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz na Abdul Azim ibn Badawi da wannan mun roƙon Allah ta'ala mana muwafaka muna cikin kitabun nikah bayani da muke ji dangane da huququs zawjiyya an ambaci haƙoƙi na mace akan mijinta yanzu ana jeranta haƙoƙin miji akan matarsa ina tsammani an tsaya haƙi na goma ko na goma ne za a tashi to abu na goma ma da yace wa min haqqi zawji ala zawjatihi an tarda bil yasir yana daga cikin haƙin miji akan matarsa ta yarda da kadan wanda Allah ya hore masa wai bahaushe yace in baki da gashin wance ai ba za ki irin kitsan wance ba to don haka idan ka danne da shi matarsa haƙƙi ne akan ta ta yadda da kadan din kar ta kallafa masa abin da ba zai iya ba wa anta qana'a bil mawjudi kuma ta samu wadatuwa da abin da ake da shi wa alla tukallifahu minan nafaqati ma la yutiqu kada kuma ta tsora masa abinda ba zai iya ba na tsawainiya amma nau'in abinci ne ta ce sai ga irin wanda za a sayo kullun sai kaza kullun sai kaza ita ta gaji da kaza idan har wannan shine damarsa shine abinda Allah ta'ala ya hore masa to haƙƙi ne da Allah ya tsora a wuyanta ta yadda da kaɗan din da ya kawo faqad qala ta'ala domin Allah madaukaki ya faɗi cikin Qur'ani liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra Allah yace wanda yake ma'abucin wadata to ya ciyar a wadace in kana da wadata kai koro nan ka danne musu haƙƙin su haƙƙinsu ne su buƙaci wadataccen abu da abin da za a iya yi kuma sai mutum ya ƙoro suna da buƙatan adadin abinci kaza ne kafin su ƙoshi kuma yana da halin ya bada adadin kaza ɗin amma sai ya yi ƙwange to nan ya ci haƙƙinsu dole ya cika musu suna da dama su nema su ce kaza baya isan mu kuma kana da hali ka kawo mana kaza a cika ta mana kaza mu kwano ɗaya da rabi baya isan mu kwano biyu ne yadda kowa zai ci ya ƙoshi kuma akwai hali don haka kwano biyu za ka ba mu to sai ba su kwano biyu in ya tsaya kwano ɗaya da rabi ya musu ƙwange to nan ya ci haƙƙinsu ya saba ma Allah wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah amma wanda Allah ya taƙaita masa samunsa to sai ya ciyar daga abin da Allah ya hore masa don haka idan har kwano ɗaya da rabi za su ci shi kuma iya abin da ya samu rabi ne da rabo rabi ai kaga ya sa rabi kenan ko rabin abin da za su ci shi ya samu kwano biyu ne yake wadatar su ci a ƙoshi amma abin da aka samu kwano ɗaya ne to sai ta haƙura haƙƙi ne da Allah ya tura mata yadda da wannan ɗin saboda iya abin da Allah ya bashi kenan ba yadda za a yi kar ta kallafa masa cewa sai ya samu a iya abin da aka samu aka kawo tunda ba zama yayi ba ya kokarta to sai a sarrafa shi kowa sai ya rage cikin sai ya cika ta da ruwa ko la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya tsora wa bawa wata tawainiya har sai daga abin da ya bashi dama da zai iya yi ko da sallah ce ai gurgurdan damar ka kake yin ta ko idan kana cikin jinya ba za ka iya tsayawa a tsaye ba sai aka ce kai ta zaune ai gurgurdan damar ka aka ce ba kallafa ma an ce a sallah ai dole sai kai a tsaye ba a ba za ka iya ba yanzu ba za ka iya za kana da karfi za ka iya tsayawa amma yanzu ba za ka iya tsayawa ba saboda jinya ko saboda tsufa jiki yayi rauni ba za ka iya jura tsayawar ba sai ka zauna to don haka la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sai ja'ala Allahu ba'da usri yusra haka ne yake dangane da infakin ma yanzu kai in baka da kudi an ce ma sai ka fita zakka ne ba ce ma amma wanda yake da halifa sai ya fita zakka in bai fitar ba ma Allah ta'ala zai kama shi da laifi amma kai da bakka ba dora maka wanda yake da halin zuwa aikin hajji yana da dama dukkan tafarki ya daidaita a gare shi dukkan dama ta daidaita sai ya kiye je yana da laifi a wajen Allah amma kai dai yadda kake da shaukin ka je ka amma bakka da dama zuwa dan Allah ba zai kama ka ba la mu'akhazata alaik to don haka ana dorawa bawa ne hukunci koda na shari'a na ibada ana dorawa bawa ne gurgurdan abin da zai iya idawa to haka nan dangane da ciyarwa ma mata sai su fahimci haka in baki da gashin wance baki ai kitsan wance ba ba a ganin kai a irin wannan harka kowa sai ya tsaya a gurgurdan samun da Allah ta'ala ya hura mai gidanta in har kunci yake fama da shi sai Allah ya bada albishir sai ya ja'ala Allahu ba'da usri yusra bayan kuncin da ake ciki na rashin walwala insha Allah Allah zai sanya sauki a bayansa don haka a nemi faraji daga wajen Ubangiji bana yace wa min haqqi zawji ala zawjatihi an tuhsina alqiyama ala tarbiyati auladiha minhu yana daga haƙƙin miji akan matarsa ta kyautata tsayuwa wajen ba da kyakkyawar tarbiyya na ƴaƴan da ta haifa masa kuma waɗanda duka suke tata kafalajiha ba sai wanda ta haifa ba ko ba ita ta haifa ba inda ya zama to karkashin kafalarsa take to dole sai ta taimaka masa wajen kyautata tarbiyya na waɗannan yaran da suke karkashi fi sabrin ta aiwatar da wannan cikin juriya fala ta gazaba ala auladiha amamahu ba a so ta riƙa fusata dangane da ƴaƴansa a gabansa wannan dai yana daga cikin tarbiyya da ake so mata ta kiyaye wa mijinta shi hayatul usariyya fa an tsara yadda ake so a yi shi ba tabi'a ce kawai wanda ka ga dama ba hatta ƴaƴan idan sun yi wani abu kada ta nuna fushi ta iya yiwuwa Allah ya jarabe shi da san ƴaƴan wataƙila idan tana yawan nuna fusata ko bugan yaran a gabansa to wannan zai taɓa zuciyarsa kaga sai ya taɓa zamantakewarsa shi da ita to don haka sai ta haƙe kada mu irin abin da wasu mata suke yaro ne abin da a ce a zazzage shi ko a gaban baban wataƙila da baban ake ko ba haka ba ne sai a zazzage yaron a zazzage shi a haɗa da kaza da kaza wataƙila da baban ake to duk irin wannan kada a yi in an yi haka an taka haƙƙinsa wala tad'u alaihim kada ta musu mummunar addu'a kukan asararru kukan ba za ku yi kaza ba kukan ba za ku yi abin arziki ba a'a kar a faɗi haka a yara kar a ce kukan ba za ku yi abin arziki ba kukan ba irin waɗannan abubuwa kada a faɗe su laifi ne domin addu'a da iyaye suke ma ƴaƴa karɓaɓɓa ce don haka idan ana musu mummunar addu'a addu'a sai ta yi tasiri a kansu don haka kullum a riƙa musu addu'a mai kyau wala tasubbahum kada ta zage su ta zage su ko kan waɗannan haihuwar hasara to da wa ake kenan waye asara mijin kenan a to kada a zage su fa inna zalika qad yu'dhihi domin irin wannan zai cutar da uban yana daga cikin kyakkyawar zamantakewa duka a kiyaye irin waɗannan ababe kamar yadda dama shi ma mun ji irin haƙƙoƙin mata a kansa da yadda zai girmama mata da darajanta ta da ciga mata haƙƙoƙi da yin kulliya ma kawai dan ta gani husnul ushra husnul ishra kakkawan zamantakewa yi mata lafazi mai kyau duk mun ji waɗannan bayanan a baya to ita ma wajibi ne ta kiyaye wa rasul sallallahu alaihi wasallama ya qul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa yana cewa cikin hadisi wanda ya inganta Imam Tirmidhi ya kawo la tu'zim ra'atun zawjaha fid dunya wata mace ba za ta cutar da mijinta a nan duniya ba ransa ya baci ta dugun zuma masa salihin bawa mutumin kirki ta dugun zuma masa tasku illa qala zawjatuhu min al-hurul ayn sai matarsa daga cikin hurul ayn ta aljanna sai Allah ya sa ta iddilai akan abinda wannan matar ta masa ka san kowanne namiji yana da mata biyu a aljanna ko haka hadisin annabi ya ambata da zawjata min al-hur yana da mata biyu na hurul ayn to sai matarsa sai ta tsinkaye abinda wannan ta duniyar ta masa sai ta ce la tu'zihi qatalaki Allah karki sake cutar da shi Allah wadaranki kaga qatalaki Allah kalimatu sabbin ne kada ki sake cutar da shi Allah wadaranki fa innama huwa dakhilun indaki shi fa tamkar wata ajiya ne ko fursana ne a wajenki taskance shi yanzu akai a wajenki na dan lokaci yoshiku an yi fara ake ilaina ya ma kusa ya rabu da ke ya taho wajenmu ya huta sai su faɗa haka to don haka kaga baya halatta kenan a cutar da miji idan aka cutar da shi to matar sahurul ayn sai ta goranta ma ita wannan matar duniya amma lokacin da mace ta zama mar'atu saliha mata ta gari ba za ta cutar da mijinta ba tana kiyaye masa haƙoƙinsa wata rana Shuraihul Qadi ya gama da Imam Sha'bi sai Sha'bi ya ce yaya nake ganinka cikin annashuwa da farin ciki haka sai ce i ina cikin annashuwa da farin ciki saboda mata ta ba taɓa cutar da ni ba sai ce shekaran mu 20 da ita amma ban taɓa ganin wani abu mummuna tare da ita ba ban taɓa bata taɓa mun wani abu ta ɗaga mun hankali ba sai sau ɗaya na zarge ta akan wani abu daga baya da na bi diddigi sai na ga ashe zaluntar ta nayi ba ita ce da laifi ba amma sirrin abin ita sai ya ce lokacin da ya aure ta ta zo gidansa bayan ya shigo zafaf ga baki da ƴan uwa da sauransu ana cikin gida an yi walima walimatu urs bayan da jama'a duka suka tafi sai ya tashi ya fara nafila raka'a biyu da ya fara nafila lokacin da ya sallame da ya waiwaya sai ga ashe ta bi shi a wannan sallar bayan da ya zo kusa da ita yana ɗaga hannunsa zai taɓa jikinta sai ta ce dakata ka gani ba kowa ce a gidan nan don haka kai mutum ne wanda ban san halayyarka ba ban san abubuwa tattare da kai ba zayyana min duk abin da kake so a rayuwar zamantakewar mu zan yi kokarin kiyaye zayyana min duk abin da baka so a zamantakewa zan yi kokarin bashi sai zayyana mata sai ta dauka kaman karatu kuma sai ta tsaya a haka sai a yi ta addu'a Allah ya ba da dacewa abu na sha biyu ya ce wa min haƙƙi zawji ala zawjatihi an yuhsina an tuhsina mu'amalata walidayhi wa aqaribihi yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa ta kyautata mu'amala ma iyayensa ta kyautata wa mu'amala ma danginsa kar ta muzanta su ta kyautata mu'amala kar ta riƙa cewa wata tsohuwa wai maman take nufi ko ba ku san akwai matan da suke haka ba kalamai irin waɗannan ba wai na ce matan ku ba a zamantakewa ana haka sai su faɗi magana ta muzantawa kuma suna nufin mahaifan nasa ne babu girmamawa to wannan bai halatta ba haƙƙinsa ne a kanta a matsayinta na matarsa ta girmama mahaifansa kuma ta kyautata ma danginsa kamar yadda shi ma haƙƙi ne a kansa ya girmama mahaifanta ya kyautata ma danginta ya darajanta su fama ahsanat ila zawjiha man asa'at ila walidayhi wa aqaribihi don haka duk wanda ta munana ma iyayen mijinta ta munana mu'amala a ƴan uwan mijinta ai wannan ba za ta zambe kyautata masa ba bata kyautata ma ba to haƙƙi ne ta kiyaye ta mutunta mahaifansa ta kuma kimanta danginsa a wajen mu'amala abu na goma sha uku ومن حق الزوج على زوجته الا تمنع منه نفسها متى طلبها yana daga haƙƙin miji akan matarsa kada ta hana masa kanta lokacin da ya neme ta inda ba lokacin da dama shari'a ba ta bashi dama ba misali fi nahari ramadan da ya latta ba ko saboda yanzu haƙƙin Allah yake kiyaye wani azumin ramadan fil ihram wajen aikin hajji dan ma bai halatta ba saboda Allah ta'ala ya ce a'a haka nan lokacin da take cikin al'ada to irin waɗannan lokaci duka ba za ta amince musu ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq amma bai cin waɗannan lokaci ya ce rana tsaka a ina ruwan ta rana tsaka ai ba idan jama'a ake ba ko to in ya bukace ta sai ta je manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya bi da matarsa ko da a kayan sirdai raƙumi ne sai ta amince masa akwai yadda mutum zai iya kusatan mata a sirdai raƙumi mubalaga ce na magana da kaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda manzon Allah ya faɗi cikin wannan hadisi da ke gabanmu Bukhari da Muslim suka kawo idza da'a rajulun ra'atahu ila firashihi falam ta'tihi فبات غضبان عليها لعنت الملائكه حتى تصبح idan mutun ya nemi matarsa ya kira ta zuwa ga shimfidarsa falam ta'tihi sai bata je masa ba fabata gadban alaiha wannan din ya kusatar da shi har ya waye gari yana fushi da ita akan haka la'anat hal mala'ikatu hatta tusbiha mala'iku za su yi tsine mata har sai ta waye gari ta kiya masa ina take so yaje وقال صلى الله عليه وسلم قوم من صلى الله عليه وسلم يجي إذا دع الرجل زوجته لحاجته إذا متن يكرى ما تسى زوج بقاتسى فلتأته وإن كانت على التنور تنور وإن كانت على التنور شين كان سرد رقمي كودا كان سرد رقمي تكي to sai ta bishi ai ba zai yiwu ba ko amma maka mubalaga ne na batu to wannan haƙƙi ne kada mace ta kiya kanta ga mijinta na goma sha hudu mallam ya ce wa min haƙƙi zawji ala zawjatihi an taktuma sirruhu wa sirru baitihi yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa ta rufe masa sirransa asirinsa in ya asirta mata wata magana dangane da kansa to ta ruke wannan asirin wa sirra baitihi da kuma sirran gidansa wata samuwa yayi ya faɗa mata to kar ta je tana banka ma tana yaɗa shi ballantana har ta sa shi cikin fitina ko barayi su zo a kar ta buɗa wata kissa الشيخ المنشاري كمان قال للتافن سكرني فن التعامل بين الزوجين يكوى تكسى وتماتا مجنتا إن كسى تدادن يجينا أيكي أبونا سيتونو تكونيا أشي تكونيا زينار يعني أشي mulmulan zinaran, sai ya dauki wannan mulmulan zinaran yana murna sai ya tafi gida sai ya je koyi, amma yana so ya fada wa matarsa bai sani ba, to za ta rike masa sirru akan wannan samuwar da yayi ko ko za ta baza shi. Sai bai fada mata ba, da daddare sai ya samu kwai kaman kwan kaza ko abin kwan tsuntsu, yana kwance sai ya saka kwan tsuntsun kusa da shi, da ta farka sai ta ga kwan tsuntsu kusa, ya tace wannan kuma sai ya ce ai akwai wani sirri tunda muke tare da ke ban taba gaya miki ba, ai kullun da daddare sai na yi kwai daya. Ta ce kwai? Ya ce i, amma sai da ya ce mata za wani sirri zan gaya miki, za ki rike min shi? Ta ce zan rike. Sai ya ce to kwan nan da kika gani kullun ai da daddare sai na yi kwai daya. Ya ce kwai? Ya ce i kwai, amma ki rike min sirrin nan. Shi ke nan ya dauke kwai, ai da aka waye gari zance har ya zo mu shiga gari. Dan kwana kaɗan shi ke nan sai ga zance ya baza gari, yana cewa ai an san wani mutum a kowane dare sai ya yi kwai ɗari. Kaga zancen ya canza. Sarki ya ce to a kirawo shi, a je a nemo wannan mutumin da aka faɗa. Matarsa ce ta faɗa, aka ce a je a nemo shi. Aka nemo shi, sai ya ce ma sarki da Allah, Allah ya baka nasara, ina so za ka riƙe min wani sirri na guda. Ya ce zan riƙe. Sai ya ce to ka ji yadda labarin ya kasance. Sai ya gaya masa, ya ɗauko zinarin ya kawo sarki. Sarki da ya ji abin ya ba shi dariya, sai ya ce to riƙe zinarin ka. Sai ya sake kawo wasu zinaran ma ya ƙara masa. Kaga jarraba ce yi ko? Za ta riƙe sirrin ko ba za ta riƙe ba? To kar matar mutum ta zama irin haka, ta zama ya riƙe masa sirri. In ya zo ya asarta mata wani batu, to ta riƙe masa. Wala tukshi min zalika shay'a, kada ta watsa kome, kada ta yayata kome daga cikin sirrinsa. Bari ta miji tsakaninka da kai da wani ma sirru amana ne. Yana daga cikin amana idan mutum ya asarta maka magana karka wani ya ji. Daga cikin yadda za a gane cewa wannan magana sirru ne, na ɗaya, idan kuna tare da jama'a sai ya nemi izinin jama'a. Ya ce ina so in gana da wani, sai kuka koma gefe sai ya faɗa maka maganar, ko maganar bata taka kira ta karya ba, a shari'ar musulunci sirru ne, ba a so ka faɗa wa. Ko kuma lokacin da kuke tare yana faɗa maka magana sai wani ya zo sai ya yi shiru, har sai da mutumin ya tafi tukunne ci gaba da faɗa maka wannan batun, to a shari'ar musulunci sirru ne, baya halatta ka bayyana mu. Ko kuma idan yana cikin yi maka magana sai yana yi yana waiwayawa, yana faɗan magana yana waiwayawa, malamai suka ce wannan shi ma alama ne na magana sirru ce, baya halatta ka faɗa mu. Ballantana ya ce maka wannan magana tawassuru ce, ka riƙe mu, wannan ita tafi ƙarfi. To baya halatta duk lokacin da wani ya sirranta maka batu kuma ka faɗa ma wani, in kai haka ka ci amana, ba a san sa a shari'ar musulunci. Don haka wajibi ne mutane su koyi kiyaye magana. Yanzu za ka faɗa wa mutum magana, yanzu za ka ji ta wani. Wala Allah mutum ɗaya ka faɗa wa kai, ka tabbata za ka iya rantsewa da Allah baka faɗi wannan sirrin naka ga kowa ba sai mutum ɗaya. Amma sai ka ji shi a bakin waɗansu mutane daban, sai ka yi mamaki. Tabbas kana da yaƙini kenan cewa daga bakin wannan mutumin ta fita, domin daga kai sai shi. To waye faɗa ma wani? Daga bakinsa ne. Shi kuma sirru a zuciya ake riƙe shi. Duk lokacin da ka ƙaddara cewa ai wane na amince da shi ba na faɗa masa sirrin da wane ya faɗa min, ya ce amma fa karfa ka gaya ma kowa, to shi ma zai gaya ma wani, ya ce amma fa karfa ka gaya ma kowa, haka abin zai ta tafiya. Sai ya zamanto kuma a ji shi a gindin bishiya, a kan benci, a gan shi a Facebook, a TikTok, ko ba haka ba? To don haka wajibi ne, yana daga cikin ladabi na musulunci kiyaye ma 'yan uwa sirrin da suka asarta maka. Ma dama ifsha'in sababu maslaha diniya. To don haka wajibi ne mace ta kiyaye wa mijinta sirransa da gidansa da na karan kansa. Mala ya ce wa min akhtarul asrar, yana daga cikin sirru wato mafi hadari, allati tatahawanu nisa'u bi idha'atiha, wanda mata sau da yawa sukan yi sakaci wajen yayata shi, asrarul firash, wato sirri na kwanciya, yadda mijinta yayi da ita ko yadda yake yi da ita. Mata sai su dinga hira tsakanin, sai su dinga faɗan wannan, su ce ya cika yawan bukata, ya cika fitina. Mun gane ko? Ya cika kaza, ya cika kaza. Wannan duba ya halatta irin wannan maganganu. Ce wai ai ba isa ai lalle-lalle kwana ba. Me ya saka wannan ɗin? To wannan shi ma an bayyana sirransa ne, an tona asirinsa. Baya halatta a tona asirin miji. Wa ma yakunu baina zawjaini fihi, da abin da ke tsaka kasancewa tsakanin ma'aurata na irin wannan mu'amalar tasu, wajibi ne a kiyaye. Baya halatta miji ya faɗa, baya halatta mata ta faɗa. Wa qannaha annabiyyu sallallahu alaihi wasallama an zalik, annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani dangane da haka. Fa an Asma'a binti Yazid radiyallahu anha, daga Asma'u ir Yazid Allah ya rida da ita take cewa, annaha kanat inda annabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wata rana tana wajen da annabi sallallahu alaihi wasallama yake, wa rijalu wan nisa'u qu'udun, da maza a zaune, da mata ma a zaune. Fa qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi, wataƙila wani mutum yakan iya faɗa abinda ya wakana tsakaninsa da matarsa. Wala annam ra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha, wataƙila mace ma takan bada labari abinda ta aiwatar game da mijinta. Fa arammal qawm, duk mutane suka yi shiru ba wanda yace kala. Fa qultu, ita wannan baiwar Allah Asma'u binti Yazid sai ta ce, ni kam sai na ce, i wallahi ya rasulullah, tace eh wallahi ya manzon Allah, innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'alun, mata na yi, maza ma na faɗa. Shiru aka yi a gabanka, amma ana yi. Sai ta faɗa. Fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, la taf'alu, yanzu kaga kenan ta bada shaida a kayan abin da ake aiwatarwa, kuma waɗanda suke zo ba su musa mata ba. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kashe ni, ya ce la taf'al, kada ku kuma, kada a kuma yin irin haka, bai halatta ba. Kaga da ya ce la taf'alu, wannan zai zama nahyu tahrimin ne, haramtawa, kada ku kuskura ku aikata, baya halatta. In mutum ya yi haka, to ya yi laifi. Tsakaninka da matarka, tsakaninka da matarka ne, tsakaninki da mijinki, tsakaninki da mijinki ne, ba wanda ya sani sai mahaliccinku, ba abin da ya damu kowa da kasafinku. Don haka kada a faɗa. Fa inna ma mathalu zalika ka mathali shaytanin laqiya shaytanatan fi tariqin, in ku har kuka bayyana abin da ya faru tsakaninku da iyalanku, ko mata suka faɗa tsakaninsu da mazajensu, annabi ya ce kwatancensu sai ya zan tamkar wani shaytani ne ya haɗu da wata shaytaniya, fi tariqin, a bakin hanya, fagashiyaha, ya tara da ita, wannan su yanzurun, mutane na gani. A wannan hadisin ya gabata a baya ku? Don haka yana daga cikin haƙƙoƙi na ma'aurata, an faɗe shi a cikin haƙƙin maza, yanzu an sake nanata shi ƙarƙashin haƙƙi na mata. Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Na 15, mala yace wa min haqqi zawji ala zawjatihi an tahrisa alayhi wa tuhafiza ala alhayati ma'a, yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa, an tahrisa alayhi, tayi kokarin bashi kariya, wa tuhafiza ala alhayati ma'a, wato an tahrisa alayhi, ta kwadaitu wajen zamantakewa da shi, wa tuhafiza ala alhayati ma'a, tayi kokarin tsarewa rayuwa tare da mijinta. Ai, shi musulunci, wato shari'a ta yi tanadin aure ne saboda ana fatan rayuwa ce wanda za a ci gaba da yin ta sai dai mutuwa ta raba. Amma musulunci yayi la'akari da cewa ana iya samun mushkiloli su shigo waɗanda za a buƙaci rabuwan, to shi yasa sai bai zama auren zobe ba. Ba auren zobe na irin na Kirista ba, wanda babu rabuwa. A ce mace idan mijinta ya mutu kuma ba za ta daɗa aure ba, wallahi duk zalunci ne. Musulunci sai ya tanada wa kowa haƙoƙinsa, ya san rayuwa takan iya canzawa, mutuwa na iya zuwa, to sai aka bada dama a yi sake aure. Sannan mushkila na iya bujirowa, wanda rabuwan shi ne ya fi zamantowa auna. Ana iya samun waɗansu matsaloli wanda rayuwar ba za ta gudana ba tare. Misali, ana iya samun canji na shu'uri da mutum yake da shi dangane da matarsa, sai aka ce to ya iya sakatta, ko ita shu'urin da take da shi game da shi yanzu mahabba din ta ƙare, sai aka ce ita kuma ta nemi hul'i, kuma lalle ba ta hul'i din, tunda ita ba ta ƙaunarsa, ba ta son sa, yan ta ji ba ta so kwata-kwata, ba ce dole sai an ɗaure ta ba. To don haka musulunci duka ya yi tanadi na waɗannan. Amma asalin hikimar aure ba so ake a rabu ba, ana so ne a ci gaba da wannan rayuwar sai dai mutuwa ta raba. Don haka yana da kyau ita mace kullum ta dinga sha'awan ci gaba da zama da mijinta. Wala tas'alahu talaqa min ghairi sabab, kar ta ce ta nemi saki a wajensa. Abu ƙarami mace ta ce ita a bata takaddarta, wallahi ita takaddarta take so. To in ta haka ta saba ma Allah da manzansa, in an bata takaddar me za ta yi da ita? Tsire za ta naɗe a cikin ƙone? Wata ta ce a bata takaddarta, kuma ana bata takaddar sai ta sa hannu a kai ta ihu, yau ta shiga akunta, kuma kai daga wasa shi kenan, ba a wasa a cikin wannan kasafin. Zama mace ta zauna a gidan mijinta shi ne gatatta, ba gidan babanta ne gatatta ba, gidan mijinta shi ne gatatta. Don haka ta zauna a gidan mijinta, ta riƙe mijinta hannu bibbiyu, wannan shi ne gata, musamman idan an samu haifayya a tsakani. Ki zauna ga mijinki ga ƴaƴanki an miki alkhairi, akan ki tashi ki bar gidan, saboda wani abin da bai taka kara ya karya ba. Kuma sai a je a samu mijin ba da za a iya samu, in har an samu din wani mijin da za a je a aura, shi kuma sai a same shi da wani halin da ya fi muni akan na bayan, kuma ya zamanto ba yadda ta iya sai ta ci gaba da zama. Kamar miji ne mai yawan sake-sake, daga mace ta masa abu ya ce zai sake ta, wani ma yana cewa wai ai namiji in ya isa namiji, to sai ya zamanto aljifansa guda biyu, ɗaya akwai takarda da biro, ɗaya kuma akwai kuɗin sadaki. Daga ta maka abu ba kawai abin nan, tana neman sake rubuta mata, ga sadaki kuma ka nemo ta bazawara shi kenan. Ai kaga mutum ya zama da yus ko? Wannan ya saba wa shari'a. Ana aure ne don a ci gaba da zama. Kuma an yi la'akari Ubangiji cikin iliminsa, wallahu a'lam, al'umma mata za su yawaita, sai aka ba wa mazaje dama ka auri mata da yawa, ka auri har hudu in kana so, kaga sai a rarrage ku. To haka tsarin yake, a ci gaba da sha'awan dawwamar aure ba wai rabuwarsa. Kada mace ta karaman abu ta ce wa za ta roki a bata takarda, ita a bata takarda. Wace tsiyar take ɗauka a gidan? A babu tsiya dama a gidan, arziki ne kuma ta ɗiba da yawa, ko ba haka ba ne? A ci gaba da haƙuri da juna. An Thawbana radiyallahu anhu kala, kala sallallahu alaihi wasallam, daga Thawban Allah ya yarda da shi, ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma mar'atin sa'ala zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin, duk matar da ta ce mijinta ya bata saki, ta nemi saki a wajen mijinta, min ghairi ma ba'sin, ba tare da wani laifi ba. Laifi a nan ba yadda kika fassara ba, abinda shari'a ta ce za a iya yin saki domin sa. Watsi da haƙoƙinta na zaujiya, matsala ko abin da ya kama da irin wannan yanzu matar da mijinta ya watsi da ita baya ciyar da ita kuma yana da halin ya ciyar butanci kawai yake nuna mata baya kulawa da ita ya batta kal mu'allaka ita ba matar aure ba ita ba bazawara ba kuma aka zauna tsawon lokaci a irin wannan idan ta kai ƙara alƙali yana yanka mata lokaci ko magareta daga yanzu tunda ta kawo ƙara an diba maka wata hudu bayan wata hudu in ya koma sai a kira su to a cikin wata hudu nan ya koma bai koma ba to alƙali sai ba shi option ɗayan biyu ne fa imsakum bi ma'rufin aw tasrifun bi ihsan ko dai ya rike ta ya cika mata haƙƙinta ya rika kula ta ko kuma ya rabu da ita ba za a bar shi ba sai ɗayan biyu ya faru to kaga irin wannan haƙƙi ne da shari'a ne ta bayar dama amma ba wai ana nufin laifi ɗan ƙanƙanin abu shikenan a ce za a nemi saki ba wai sai ka ji wasu sun ce shin malam abin nan miji ne ya mari matarsa shin wannan saki ne ka san wasu sun ɗaukar mari saki ne ko mari ba saki ba ne haramun ne dai annabi ya hana kada mutum ya mari matarsa amma in ka mari matarka ba wai ka sake ta ba kenan amma dai mutum ya aikata laifi ya yi zunubi ya aikata abin da aka ce kada ya aikata to don haka duk matar da ta nemi mijinta ya sake ta babu dalili na shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa haramun alaiha ra'ihatul janna jin kanshin aljanna ma haramun ne gare ta malamai suka ce wannan min tarikatil wa'id wal mubalaga ne imma dai ya zamanto ana nuna akwai horo da za a mata kuma an yi mubalaga ne na magana ko kuma ya kasance ba za ta ji kanshin aljanna ba ne sam awwalu ma yajidu hal muhsinuna domin daga ka dun faro aljanna tafiya na kwatankwacin shekara abin nan zango 70,000 za a ji kanshin aljanna to kaga wannan da za su fara zuwa su shiga aljanna ita ba ta ciki kenan ko da ku ta shiga aljanna din a dalilin wasu ayyuka wannan aikin guda daya zai hana ta shiga aljanna fi awwali zumratin yadkhulunaha wasu malamai sai suka bada wannan fassara ba ana nufi cewa wai yar wuta ce qata'an ba a mubalaga ne cikin magana kuma an bace wa'idi wa qala sallallahu alaihi wa sallama ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al mukhtali'atu hunna al munafiqat masu neman khul'i su ne munafiqai me yasa aka kira su munafiqai alhali annabi ya jazawa imra'atu thabit ibn qais da suka aiwatar da awwal khul'in fil islam yace aturaddina alaihi hadiqata tace eh za ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace khudh al hadiqata wa talliqha tatliqa kaga ya jaza kuma khul'in ta ne ma annabi ya jaza nan kuma an ce al mukhtali'at kunnal munafiqat saboda mace za ta iya koyewa wani mummunan manufa a ƙarƙashin kul'i ɗin sai ta ce ita ta gaji da zama da shi ne alhali wani abu ta koyi sai ta nemi kul'i ta gane wajen sai aka shabbaha ta da me aikin da ta yi da nifaka to duk dai wannan kaga kushe ne aka yi akan masu neman rabuwa da mazajensu babu dalili na shari'a ita matar Thabit ibn Qais sansane kwata-kwata ta ji ba ta yi sannan aka tsame mata shi a cikin zuciya tace wallahi idan ta ganshi ba dan tsoron Allah ba sai ta ga kamar ta tofa masa kaki a fuska saboda tsabar kiyayya in ta ganshi ma kawai sai ta ji bace rai ba ta san ganin sa rayuwa ba za ta yiwu akan haka ba shi yasa tace ya rasulullah inna Thabit ibn Qais la atibu alayhi fi khuluqin wala din walakin akrahu al-kufra fil islam ni ba na zargansa a kyakkyawar ɗabi'a mutum ne mai kyakkyawar ɗabi'a ba na yi zargansa a kan addini mutum ne mai kiyaye addini kome na kiyayewa gwargwado irin yadda ake son salihi amma ba na son zamantakewata da shi ya sabbaba mana aikin kafirci irin wanda kafirai za su yi na butulci alhali kuma gashi ne musulma ba na san zama da shi ya manzo Allah to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da khulya tsakanin su to kaga wannan akwai dalili amma haka nan haka CDD tace ta sake ta wai saboda sabani da aka samu ko ya daka mata tsawa ko ya hana ta zuwa anguwa ko ya kiya mata dinkin da take so ko makamanta abu kan kankani irin wannan wasu matan sai kan sun ce wai a sake su abinda bai ta kira ya kare ba to wannan duk wanda ce haka kun ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da ita Allah ya bada ikon gyarawa waɗannan abubuwa 15 da aka ambata bana yace hadhihi hiya huququr rijali 'ala an-nisa waɗannan su ne haƙoƙin mazaje akan matansu fa'ala man aradati sa'adata zawjiyya to lalle wajibi ne da duk wanda take son samun rabo lazamanta kewa aure thumma sa'adatal abadiyya kuma take so ta samu rabo na har abada a ranar alqiyama shiga aljanna an tajtahida fil qiyam bi haqqi zawjiha 'alayha ta dage iya bakin kokaranta wajen tsayuwa da kiyayewa haƙoƙin mijinta da shari'a ta dora a kanta in dai mace tana son zamantakewa mai kyau a duniya ina fa'ida mace bata samu kwanciyar hankali tare da mijinta ba ina fa'ida in ta nemi ya sake ta ta fita ta sake aure wancan mijin ma ta sake samun sa haka ta sake fita ta sake aure ina fa'ida a cikin wannan ina fa'ida mutum ya kasa yin haƙuri da matarsa dan abinda bai taka kara ya karya ba ya ce zai ci mata mutunci ya sake ta ai zai iya aurowa wata sannan ya sake aurowa wata ita ma ya gabe gamsu ba ya sake sakatta ina fa'ida cikin wannan dan ka ita hayatul zawjiyya abinda yake tabbatar da jin daɗi a cikin ta shine haƙuri da juna ba wani da kake zaune da shi a duniya wanda sabani baya faruwa tsakanin ko mahaifanka da suka haife ka za su aiwatar maka wani abu wanda zaka ji ba dadi a rai kuma za su munana maka amma girman da suke da shi da haƙƙin da Allah ta'ala ya tsora a kanka nasu shi yake sawa ka hadiye ba za ka tanka musu ba ba za ka nuna musu a fuska ba to haka a zamantakewa gurgurdon yadda kowa yake a wajenka da kimarsa sai ka haɗe haɗewa shi ne ke sanyawa a samu kyakkyawan zamantakewa da mu'amala ko da da mutane a waje ballantana wanda take zaune tare da ita ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yafraku mu'minul mu'mina in karaha minha khuluqa radiya minha akhar kada mutum ya kyamaci mu'mini ya kyamaci matarsa in hatta maka wata ɗabi'a da baka so sai ta yi akwai wasu abubuwa masu kyau kuma wanda take a zamantakewa masu yawa sai ka tuna ayyukan alheranta sai ka tuna watakila tana kokarin bada tarbiya a ƴaƴanka tana sa ido a kansu kai kana waje ka tafi neman abinci amma ta kula da tarbiyan yara alhali kuma kana ganin sake a wani waje to sai ka mata uzuri in har bata maka abin da ranka yake so a wasu lokata to haka ake bukata in ana bada uzuri ma juna to insha Allah sai ka ga rayuwa ta aure ta yi nagarta ta yi kwari Allah ya ba mu dacewa to malam yace wa anta gubba tarafa anta kasir zawjiha fi haqqiha kuma lalle matar da take son kyakkyawan zamantakewa a nan duniya ta samu sa'ada a kiyama ta runtse idanunta daga gazawar da mijinta zai yi wajen cika mata haƙoƙi eh haƙƙinta ne amma wani lokaci kuma sai ka ga ya kasa imma ya zamanto ala sabilil ifrat ko kuma at-taqsir sakaci ne yasa ba wai bai sani ba yana sani sakaci yasa bai cika ba ko kuma watakila gazawa yayi yana kokarin yayi amma ya gaza ya cika haƙƙin to duka irin waɗannan in an samu tasgaron sai ta zamanto ta rantsa idananta ta masa uzuri kamar yadda shi ma ake so ya mata uzuri fa innahu bi zalika tadumul mawaddatu wal rahma da irin wannan ba da uzuri majuna ne soyayya da tausayi da Allah ta'ala ya sanya a tsakanin ma'aurata yake dawwama wa tasluhul buyutu gida kuma ya zanya kyautata wa yasluhu almujtama'u bi salahiha, in gida bai kyau ba zamantakewan al'umma zai kyautata ba, zai kyautata ba. Wancan gida a burkice, wancan gida a burkice, wancan gida a burkice, can arabu nan arabu, ko can ana tashin hankali, can tashin hankali ake yi. To ai haka tashin hankali kuma zai burtsa a cikin mujtama, haka abin zai tashi. Domin duk abin da aka aiwatar a gaban yara, to haka za su koya, kuma haka za su aiwatar a wuce su ma, haka za su aiwatar bayan sun girma. Amma in sai ga an kyautata, to sai su tashi a kyautace. In sun ga an lalace, to haka ba za su kwaikwaya, kuma su ne al'umma. To don haka ba da uzurin majuna yana kawo kyautatuwar al'umma ne mabaki daya. Wa alal ummahati an ya'lamna, lalle wajibi ne ga iyaye mata da suke aurar da ƴaƴa mata su fa sani, anna min alwajibi alaihinna, yana daga cikin wajibabbun ababen da ke kansu a matsayin su na iyaye, an yubassirna banatihinna bi huquqi azwajihinna, su nuna wa ƴaƴansu mata haƙƙoƙin mazajensu, su nuna musu haƙƙoƙin mazajensu. Kasa ruka faɗan abin da ake faɗa dadin na ce, namiji dai, namiji ai ba ɗan goyo da zane ba ne, to da me aka goye shi? Da me aka goye shi? Ɗaure shi ake da igiya? Da zane aka goye shi, ko matan ne suka goye shi ko? Wai ai ana nuna cewa shi ba mutumin kirki ba ne, ba a ba shi amana, ba a kaza kaza. To in akna faɗan haka ana gaya wa yara mata haka, to da wannan abin za su tafi gidajen mazajensu, yadda idan mijinsu ba za su je da amana, zuciya mai amana su fuskance shi da ita ba. Ai an ce ba ɗan goyo da zani ba ne, ai miji ba a nuna masa soyayya, ai miji ba a kaza kaza kaza, sai raina ka. Duk wannan hudubobin tsiya ne, hudubobin arziki ake so a yi. Wa an tudhakkira kullu ummin bintaha bi hadhihi alhuquqi qabla zifafiha, kuma lalle ne kowace uwa kafin tarewar yarta ta mata wa'azi ta fadakar da ita da haƙoƙin mijinta akan ta. Ga abin da shari'a yace, ga abin da shari'a yace, ga abin da shari'a yace, ki kokarin kiyayewa, kada mu ji kaza, kada mu ji kaza. Shi ya saka wasiyyar nan da ake yi tana da kyau, amma ba irin waccan ba. Dama ne fa ne ku? Lokaci ma yi ku? Wato ana so su dinga yin khuluba, khuluba wacce take mai kyau, a zaunar da su, a faffada musu. Shi ya saka kada a ce kawai tsofaffi haka za a dauko su musu hudu ba, a'a, tsofaffin masu zan masu ilimi, in har tsofin ne, in ma matasa ne a dai samu masu ilimi da za su koyar da su haƙoƙi, su gaya musu abin da shari'a ta ce. Shi ya sa yana da kyau inda a ce al'umma za su dinga ƙoƙari. Irin abin da shekarun baya da hukumar Hizba a Kano ta fara yin samina ba ma'aurata, waɗanda suke da ƙoƙarin yin aure maza da mata, sai a tara musamman matasa masu sabon aure, sai a tattara sai a yi musu hudubobi na yadda yanayin zamantakewan aure yake, da yadda za a kyautata abubuwa, da yadda in matsala ta taso za a daidaita ta. Haka mata ma su ma sai a tara su. Wancan da bayan ce masa tashi zauna, mai kaba ya zauna. Haka nan mata su ma amare sai a zo a tattara su, an sanya musu rana, su ma sai a zo sai a musu huduba, a musu huduba, a gaya musu yadda zamantakewan aure yake, da yadda za a kula da miji, a tarairaya shi da makamantansu. Wannan abin yana da kyau a ce kowane gari ana yin irin wannan. Alal aqalli ba za ka ga ana yin saki a abin da bai taka kira kira ba, dazu nan da lasar na dauko wanda tijo ya je shi ana kokarin yin sulhi ne wani ya saki matarsa wai bata masa abinci akan lokaci kaji fa to don Allah me zai saka saki matarka dan bata maka abinci akan lokaci shikenan wannan ya kai a matsayin abin da za a yi saki akan sa bata ma abinci akan lokaci yanzu ka je ka bi layin indomie ayi a wajen mai shayi ko ha Allah ya sauka to a dinga yin huduba a su yara mata iyaye su dinga musu su dinga gaya musu haƙoƙi na mazajensu irin wanda muka jinna sunnatun nisa'i salafi radiyallahu anhunna domin wannan ita ce sunnar mata salaf matan sahabbai Allah ya kara musu yarda haka suke zaunar da ma yara su musu khutba kafin ta tare sai a zaunar da ita sai a mata huduba faqad khataba amr ibn hajar maliku kinda umma iyasin bint awf ash-shaybani akwai wanda ana ce da shi amr ibn hajar shine sarkin kinda ya nemi auren umma iyas bint awf ash-shaybani falamma hana zifafuha ilayhi lokacin tarewarta da yazo khalat biha ummuha umamatu bintul harith gatu matta sahabiya ce umamatu ir harith kafin ir ta tare sai ta zaunar da ita fa awsatha wasiyatan tamata wata wasiya bayyanat fiha usas al hayati zawjiyya as sa'ida wanda ta bayyana mata tushen yadda ake samun rayuwa ta aure mai nagarta mai dadi wama yajibu alaiha li zawjiha ta zayyana mata abin da yake wajibi a gare ta ta kiyaye game da mijinta fa qala sai ta ce mata ay bunayya ta ce ya yata innal wasiyata law turika li fadli adabin la taraktu dhalika laki ci wallahi inda wasiya za a iya baranta saboda wani yana da ladabi ya samu ladabi mai yawa har ma da rara inda wannan zai iya sanyawa a ƙin wasiya la taraktu dhalika laki wato tana nuna yar ta sami husnul adab har ma husnul adab akwai rara a cikinsa ƙwaryar ta cika har da rara ciki da alaƙo ne to inda wannan yana sa a ƙin wasiya na zafafi da ban miki wasiyar ba lakin na tafkiratu lil ghafil amma ita wasiya faɗakarwa ce ga wanda ya rafkana wa mu'unatu lil aqil agazawa ne da taimakawa ne ga wanda ke mai hankali ya faɗaka walau anna imra'atan staganat an az-zawji inda a ce akwai wata mata da za ta wadatu daga aure ba ta bukatan ta yi aure ligina abawaiha ai miji yana kulawa da matar sai dinga ba ta kulawa abin da take da bukatansa da sauransu to inda wadatar iyaye saboda suna yi wa yarsu duk abin da take da bukata a rayuwa zai sa ta wadatu daga aure wa shiddati hajatihima ilaiha inda tsananin kaunar da iyaye suke ma yarsu zai iya sanyawa su ki aurar da ita kawai ta zauna a wajensu kunti agnan nasu an guda ke ce zaki fi zamantowa mafi wadatuwa daga yin aure mun gane balagar maganar ta taku ma'ana ba abin da kika rasa a gidanku duk wata mata da za ta nemi wata wadata a gidansu kuna da shi duk wata mata wadda za ta zantana da tagomashi a wajen iyayenta suna kaunarta ba a wuce ki ba to amma aure dole ne sai an yi shi an kai ki wajen wani koda ko gidan bai kai yana ku dukiya ba duk irin san da iyayen suke miki shine abin da take ambatawa tace walakinan nisaa lirijali khuliqna amma ki sani an halicci mata ne don maza kage ta so madora ta kan hanya ko ki sani mata an halicce su ne don wa dan maza wala hunna khuliqar rijalu kuma maza ma an halicce su ne dan mata wato ki fahimci cewa namiji ba zai rayu ba sai da mace mace ma ba za ta iya wadatuwa daga namiji ba kaga tun anan tana tsora mata wasiyyar ta rike mijinta da kyau ta rike shi tace ai bunayya tace ya yata innaki faraktil jawwal ladhi minhu kharajti kin bar farfajiya wanda a cikin sa ne kika fito gidanku kenan wa khallaftil ushsha alladhi fihi darajti kuma kin bar sheka wanda a ciki ne aka kyankyashe ki ila wakrin lam ta'rifihi kika koma yanzu zuwa ga wata shekar da baki sani ba al ushu wal wakru duka ma'anar su daya shekar tsuntsu ai gidansu ba sheka bane amma ta ambata mata ne kwatance ne na magana ki sani fa yanzu kin fita daga shekar da anan aka kyankyashe ki kin tafi wata shekar da ba ki santa ba kaga tun ana nuna cewa gidan miji da zaki je ki yi kokari ki fahimci yaya gidan mijin naki yake shi yasa mata shuraibul qadi da taje sanin wannan shi yasa da taje sai ta ce kai ba ko ne a waje na ni ba kuwa ce menene abin da kake so a rayuwa in kiyaye menene wanda baka so ni ma in kiyaye dole ne a samu wannan fahimta tsakanin ma'aurata ba duk abin da kake so ne kawai mai wanzuwa ba akwai abin da matarka ita ma tana da haƙƙi akwai wasu abubuwan da ita ma shi take so to wajibi ne a samu wannan fahimta meye kake so meye baka so me take so meye bata so kaga sai a samu mahaɗa in aka samu wannan kyakkyawar fahimta ko a zamantakewa wannan shine Allah jikan Ahmadu Bello wai yake hakaitowa nan da azikiwe saboda rigima da take yawan faruwa na siyasa da sabani sai nan da azikiwe yake cewa wai Muhammadu Bello it's better we forget our differences so that we can live peacefully forget our differences sai Muhammadu Bello ya ce masa no it's better we understand our differences.
No.
It's then we can live peacefully. Kun ga shi ya dishi basira ko? To don haka a hayatu zawjiyya ta fahimci me take so, ta fahimci me kake so. Me baka so, me bata so. Naka shine sama da nata. To don haka sai take cewa yanzu kin fita daga shekar da aka kyankyashe ki ki koma ki shekar da baki sani ba wa qarinin lam ta'alifihi zaki koma zuwa ga abokin zama qarin abokin gwamayya lam ta'arifihi lam ta'alifihi wanda baki saba zama da shi ba al-ulf zama waje guda at-ta'aluf wanda da baki zauna tare da shi fa asbaha bi milkihi alayki raqiban wa malika to yanzu da kika koma wajensa sai yawa zan bi milkihi alayki mallakarki da yayi ikon da yake da shi a kanki tunda yanzu a ƙarƙashin sa kike yanzu ya zaman to raqiban shine mai kulawa mai tsaron da malinki wa malikan shine yan sarki a kanki arjalu qawwamuna ala nisa dan haka shine raqibi shine mai kulawa da lamarinki duk abin da kike yi shine mai tsaro yana kula mai kika yi meye baki ba ki fahimci wannan kuma shi a matsayin sarki yanzu yake a kanki ana musu a sarki ba a musa masa fa kuni lahu amatan yakul laki abdan washika to don haka in kin fahimci wannan to ki zamanto tamkar ku yanga ce a wajensa ki zamanto masa ku yanga baiwa yi na yi bari na bari ba shikenan ba ai shine bauta ko
yana yi barna bari ki zamanto haka a gare shi in kika zamanto masa baiwa ya kullaki abdan washika shi kuma zai zamanto miki bawa ne wanda yake adananne bawa ne wanda aka adana miki mai wanzuwa wanda ba zai fita abotar ki ba wallahi haka lamarin yake mace idan ta bi mijinta ko me yi masa take insha Allah sai ta mallake shi sai ta mallake zuciyarsa wahfadhi lahu khisalan 10 tace ki kiyaye masa wasu abubuwa guda 10 in kika kiyaye masa ya kullaki zukhra to sai zamanto miki adanannan bawa ai babu lokaci in Allah ya kira yau mu majis wadannan abubuwa guda 10 da ita wannan baiwar Allah sahabiya ta yi wasiyas ga yatta yayin da za ta tare zuwa gidan miji domin a samu aure yayin nagarta irin wadannan wasiyu su ne ake so mata iyaye su dinga yi ma ƴaƴansu a yayin da za su tafi kar su dinga nuna musu duniya kar su dinga musu huduba wacce ba za ta kyautata zamantakewa ba su musu huduba wadda za su fahimci haƙoƙin mazajensu wanda zai sa aurensu yayi nagarta ubangiji Allah ya dace da mu zuwa hanya madaidaiciya abinda muka faɗa daidai Allah ya tsara mu Allah da wanda muke kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.